الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala. Dukkan wani dangi ne mu mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwarmu a wannan yammacin ranar talata 29 ga watan Shawwal shekara ta 1437 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace ma 2 ga watan 8 shekara ta 2016. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Sulamul Usul ila mabahisi ilmi al-usul fi tauhidillahi wa ittiba'i rasul na Sheikh al-Imam حافظ ابن احمد الحكمي رحمه الله تعالى. بالي في كافين درسي ني و دنا تمبوي سكان يي غواتا. نعم
السلام عليكم.
ذا يبا كافين قران يي كارنتا و تمبير دانوا كافيري زا ايي دانكا مسا القران يي كارنتا. Baya dacewa, an gane ku, domin kasancewar akwai dalilai, duk da cewa dalilan akwai ta cewa yadda ke nuna cewa ba wanda zai dafa Al-Qur'ani sai tsarkakekke. Tsarkakekke shi ne mumini, kafiri najasa ne kazanta ne, sai dai a karanta masa ya ji. An gane ku, sai dai a karanta masa yake. Amma misali irin tarjuma ta Al-Qur'ani, wannan ba laifi bane, ana iya dauka a ba kafiri ya karanta domin ya fahimci abinda shi Al-Qur'ani ya kursa. Wannan idan Allah ya masa dace zai iya zame masa sababin musulunta. Amma abinda yafi dacewa a farko a karanta masa yake. Kamar yadda Ubangiji Ta'ala ya faɗa, wa in ahadu minal mushriki nastajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalamallahi thumma ablighuhu ma'amala. Ubangiji Ta'ala ya ce idan ɗaya wato daga cikin mushrikai ya nemi tsaro da kariya taka, cewa a bashi tsaro da kariya domin ya zo ya ga yadda muminai suke gudanar da wannan addini, Ubangiji Ta'ala ya ce fa ajirhu, ka ba shi tsaro da kariya hatta ya sami a kalaman bayi, har ya ji zancen Allah a karanta Al-Qur'ani, ya ji zancen Ubangiji Subhanahu wa ta'ala, kuma a yi masa bayanin abin da ya kusa. In ya ji, Ubangiji Ta'ala ya ce in ya yi niyyar komawa ƙasarsu, thumma ablighuhu ma'amala, ka yi ƙoƙarin isar da shi inda zai aminta, sai an haɗa shi da waɗanda za su raka shi har a fitar da shi kenan daga cikin wannan ƙasa a amintar da shi. Lalle in ya iya karatu ne ya karanta domin ya san abin da yake cikinsa, wannan ba matsala ba ne, ana iya bashi. Amma haka kawai a bashi ba don ya karanta ba ana faɗin musulunta, shi wannan ba ya dacewa. Na'am. Wannan zai zo insha Allah a darasinmu na yau. duka cewa kayyadewar wato ba a kayyade wani abu na addu'a sai idan shari'a ce ta kayyade duk abin da shari'a bata kayyade ba to wani bai isa bai kayyade shi sai a bar shi kofa buɗe kowa ya yi iyayen sa darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala mun shiga fasalin da ke bayani game da wato wasu al'amurra wanda gama garin jama'a suke aikatawa shine malam yace minha ma hu shirk daga cikin al'amurran akwai wanda tsantsar shirka ne da ubangiji subhanahu wa ta'ala wa minha ma huwa qaribu minhu malai yace daga cikin su akwai wanda kuma yana gab da shirka sai yace wa bayani hukumi ruqa wa tamayil wato da bayani game da hukuncin tawida ko kace addu'a wa tamayil wato da daura layu a takaice fasiri ne wanda yake ya kunshi waɗannan al'amura ma'ana abubuwa ne wanda gama garin jama'a suna aikatawa kafin musulunci da ma bayan zauwar musulunci wanda har yau wato daga cikin jama'a zaka samu wasu suna aikata irin waɗannan al'amura waɗannan al'amura daga cikin su akwai wanda tsantsar shirka ne da ubangiji subhanahu wa ta'ala akwai wanda kuma yana gab da shirka sannan kuma zai mana bayani game da hukuncin ar-ruqa ita ce tawida lafazin ar-ruqa jam'i ne na ar-ruqya ma'ana addu'a sai ya ce wa tama'im kuma da rataye layu tama'im jam'i ne na tamima qala an-nazim rahimahullahu ta'ala wa man yasik bi wad'atina aw nadi أو حلقتين أو أعين الذئاب أو خيدين أو قبر من النسور أو وتر أو تربة القبور لأي أمر كائن تعلق وكله الله إلى ما علق ثم الرقى من قمة أو عين فإن تكن من خالص الوحيين فذاك من هدي النبي وشرعته وذاك لا اختلاف في سنيته أما الرقى المجهولة المعاني فذاك وسواس من الشيطان وفيه قد جاء الحديث أنه شرك بلا مرية فهذرنه إذ كل من يقوله لا يدري لعله يكون محض الكفر أو هو من سهر اليهود مقتبس على العوام لبسوه فالتبس فهذرا ثم هذار منه لا تعرف الحق وتنعى عنه وفي التمائم المعلقات إن تكو آيات مبينات فالاختلاف واجهم بين السلف فبعضهم أجازها والبعض كم وإن تكن من ما سوى الوحيين فإنها شرك بغير مين بل إنها قسيمة الأزلام في الهود عن سماء للإسلام malam Allah ya ji kansa ke fada wa man yasik bi wada'ati malam yace duk wanda yadda ya amince bi wada'ati wato da cibiyar kura cewa za ta janyo masa wani amfani ko za ta ije masa wani tsanani ko ta yaye masa auna bi malam yace ko haƙurin nata ma'ana haƙurin kura kamar yadda bayani zai zo nan gaba auna bi ko kuma haƙurin wani abu wato da aka rataya domin neman kare kai game da musiba da bala'i. Malam yace au halqati, wato ko wani karho shine kambu kenan da ake ratayawa. Shine yace au a ayunid bi'ani, wato ko kuma idan kura da wasu suka rataya a jikinsu. Au khaydin, wato ko kuma wani zare, kamar misali irin su kiri da ake daurawa. Au uruwi minan nusuri, malam yace ko wani kashin meke da wasu suka rataya a jiki. Au watari, malam yace ko wata tsirkiya, kamar yadda suke rataya tsirkiya ta tsohon baka, ma'ana wai tana maganin maita. Au turbatin kuburi, ko kuma kasar kabari da wasu suka jika su sha, wai da sunan neman waraka ko kuma neman janyo albarka. Wani wanda ake da'awar nagarta in Allah ya masa rasuwa, sai kaga kasar kabarinsa ana wawushe ta, wai za a je kasar da aka tono sai dai a ɗauko ta. To da yawa za ka ga wasu suna jika wannan kasar kabarin, wato wasu waliyai, wai da sunan cewa neman waraka ko kuma neman wato janyo wani amfani. Malam ya ce li ayyi amrin ka'inin ta'allaka, ga koma wani al'amari ne kasantacce ta'allaka, wato mutum ya rataye zuciyarsa da shi, ma'ana janyo amfani ko ike tsanani ko yayin shi. Malam ya ce wa kadahullahu, Ubangiji ta'ala zai dogarar da shi ila ma allaka, zuwa abinda ya rataye zuciyarsa da shi. Wannan abinda ka rataya da sunan cewa zai janyo ma amfani ko zai ije ma tsanani ko ya yaye maka shi, ko wannan kasa da ka jika ta kabari da sunan cewa wai neman waraka ko janyo wata albarka, to Ubangiji ta'ala zai dogarar da duk wanda ya haka zuwa ga wannan abu, Ubangiji ta'ala zai fitar da cikin lamarinsa. Anan ma ne ya mana misali game da wato wasu layu na jahiliya wanda mutane suke ɗaurawa a wuyansu da sunan neman ije tsanani ko kuma yaye shi ko kuma neman janyo wata albarka. Kamar yadda har yau ga magarin jama'a da yawa daga cikinsu waɗanda ba su san inda aka dosa, wato suna kan irin waɗannan al'amurra wanda kuma tsantsar shirka ne da Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Shi ne farko malam ya ce mana wa man yasiqu bi wada'atin, duk wanda ya yarda ya amince bi wada'atin da cibiyar kura. Idan aka ce wada'a, wato ita ce a Hausa ake kiranta cibiyar kura, domin daga cikin teku wato ake samun irin waɗannan abubuwa, wanda za ka ga galibi a nan da in ka ga irin waɗannan abu a wuyan mutum to dan bori ne, wanda sukan sanya baƙin ulu, baƙin zare, sai a ɗaura ta tana da zane. An fahimce ta ko? Tana da zane, ita ce ake kiranta cibiyar kura. Wata kuma za ka same ta a nan nada take yadda ka san kamar tsutsa, ita ce ake kiranta kumba. Za ka ga wasu sun rataya ta a wuya, to wannan ita ce ake kira da wada'a. Nau'i na farko kenan shi ne, sai malam ya ce auna bin, wato ko kuma haƙuri, domin akwai waɗanda suke ɗaura wato haƙorin kura a wuya. Me suke nihi da wannan haƙorin kura? Wai yana maganin wato shi ne kambin baka, ma'ana wai zai kare su game da al'ayin, shi ne kambin baka. Idan aka ce kambin baka, wata musiba ce wadda Allah yake halittarta ga wasu daga cikin bayinsa. Mai irin wannan musiba idan ya kalli abu ya burge shi, ya kayatar da shi, idan ya maganta bai ce ba tabarakallahu ko masha Allahu, to musiba takan iya fada ma wannan abu da izinin Allah subhanahu wa ta'ala. Don haka duk abin da ka ga ya burge ka, ya kayatar da kai, to abin da ya kamata ka faɗa kai tsaye ka ce tabarakallahu ko ka ce masha Allah. me yasa saboda shi kanshi mai irin wannan cuta wani lokaci bai san ba yana da ita, kuma kai kanka in kai abu ya burge ka yi kayatar da kai in kana da wannan cuta ka maganta akan wani abu musiba tana iya fada maka. Dalili akan cewa kambin baka tabbas ne shine hadisin da ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda ana cikin tafiya Sahal ibn Hunayf, Allah ya kara masa yadda, ya koma can gefe ya tube yana wanka, wani daga cikin wannan tawaga sai ya ga shi, da ya gan shi fatar jikin Sahal sai ta burge shi ta kayatar da shi, sai yake faɗa yake cewa tunda Allah ya halice ne ce ban taɓa ganin fata kyakkyawa irin fatar Sahal. Wannan kalima da ya faɗa ta faɗa kunnen wasu daga cikin sahabbai sun ji, kai tsaye kawai Sahal sai ya kife ya faɗa a sume. Aka ɗauko Sahal aka zo da shi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah sai yake cewa ko akwai wanda kuke tuhuma? Suka ce eh, mun ji wani ya faɗi kaza. Manzon Allah ya ce ku je ku zo mun da shi. Aka zo da shi, manzon Allah yake cewa a kan ni ɗayanku zai kashe ɗan uwansa. Manzon Allah ya ce masa me ya hana lokacin da fatarsa ta kayatar da kai ta burge ka ka ce tabarakallahu? Manzon Allah ya ce me ya hana ka ce tabarakallahu? A lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarce shi ya wanke dukkan gefe na gaban jikinsa, hannu da fuska da kafafuwa da sauransu, da kuma cikin izarikin shi gyamtar shi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sa aka tare wannan ruwa sai aka yayyafa ma Sahal. Da izinin Allah subhanahu wa ta'ala take yake tashi. To wannan shine lakanin duk wanda wato aka masa kambin baka. To in an san wanda yi tanka shin, to za a sanya ya wanke gabansa, ma'ana hannu da kafa da sauransu, sannan kuma da cikin wandansa, sai a tare wannan ruwa sai a zuba mashi mara lafiya. Da izinin Allah zai samu lafiya. To shi wannan haƙurin kura suna rataya shi ne wato wai saboda ya musu tsaro da kariya game da kambin baka. Shi ne sai malam ya ce au halkati, duk da cewa ita waɗannan kusan kalaluwa ne daban-daban, kamar yadda mun yi bayani a baya. Na farko akwai annafra. Annafra wani abu ne wanda suke rataya ma kankanan yara, cewa wai duk yaron da aka rataya masa irin wannan wato cibiyar kura, wannan wanda ake kiranta annafra, wato wai aljannu za su ringa guje masa, kuma dan adam ma yayi kadan ya kwara masa ido ne irin wannan cuta balantana ya cutar da shi. Wani lokaci sukan kawo wato tsumma wanda yake in mace ta gama jinin al'ada, irin wannan tsumma da shi ake dinke wannan laya a rataya masa. Wani lokaci kuma za a hada da sunayen abubuwa waɗanda suke munana sai a rubuta sai a hada a dinke, kamar shine wato bishiya kumbus, aka rubuta sunanta sai a hada a dinke a rataya ma yaro. Wannan nau'i na farko kenan daga ciki, suna kiranta annafra. Sannan akwai wanda su kuma abu na biyu sukan rataya ma yaro, wato shine haƙorin dila. An gane ko? Haƙorin dila ko kuma haƙorin mage, shi ma wai da sunan cewa yana masa maganin kambin baka. To shine wasu su kuma sukan rataya wato haƙorin kura da sunan cewa yakan kare su kamar da kambin baka, shine malam ya ce auna bin ko haƙorin wani abu. Kaga akwai masu rataya haƙorin kura, akwai masu rataya haƙorin dila, akwai waɗanda suke rataya haƙorin mage. Duk da cewa anan ma akwai shi a irin layin da ake rataya ma yara kankana, zaka ga wata layin haƙorin wata dabba ne a jikin shi, to shine irin yanda a jahiliya suke ratayawa a yau ma akwai wanda suke rataya ma ayyansu sannan daga cikin wato layin akwai wanda ake kiranta al-uqara ita al-uqara wato wai idan mace ta rataya ta to wannan tana hana ta daukan ciki sai lokacin da ta kunce wannan layin gane ku kamar yanda anan akwai wadanda su kuma kiri ne ake yi sai a ba mace waita daura idan ta daura ko mai gidanta ya kusance ta matukar wannan kiri yana jikinta bayan da za a yi ta da ciki wannan shi ma shirka ne da Ubangiji subhanahu wataala in an dauki wannan kiri a matsayin sababi ne wanda yake hana daukan ciki shirka ce karama amma in aka yi gudun wannan kiri shi a karan kansa yake hana daukan ciki to wannan shirka ce babba kafirci ne duk wanda ya haka ya bar musulunci sannan wato akwai nau'i na hudu shine ake kiran shi aliyanjali wata laya ce wadda wata tsakiya ce wadda suke daurawa wai da sunan cewa takan dawo hankalin mai gida zuwa ga matarsa an gane ko wata tsakiya ce wadda suke daurata wai da sunan cewa idan wannan tsakiya tana jikinki to hankalin mai gida gaba ɗaya zai dawo kanki sannan na biyar akwai attiwala wato shi ma wani abu ne waɗanda suke yi wato wai da sunan karkato hankalin mai gida zuwa matarsa ko kuma karkatar da hankalin mace zuwa namiji wanda shi ma nau'i ne wanda yake na sihiri kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cewa shirka ne na shida akwai wata laya wata tsakiya wadda suke ɗaurawa ita kuma suna kiranta al-khasma ita kuma ba sa rataya ta sai idan za su shiga wato wurin shugabanni wayan karata ya ta ka shiga wurin shugaba bayan da zai yi da kai duk wani mai wani wanda yake mai mulki bai isa bai takaka sukan sanya ta wani lokaci a cikin maratayin takobi ko su sanya ta wato a jikin shine wuyan riga wani lokaci kuma sukan sanya ta a karkashin zobe ita wannan tsakiya sannan akwai wanda suke kiranta as-salwana ita ma wani nau'i ne na tsakiya wadda sukan binne ta amma ba ta da kauri sukan binne ta a cikin yashi sai ta kwana biyu in ta yi baki sannan sai su fito da ita sai a saka ta cikin ruwa sai a ringa ba mutum ya sha ma'ana wai duk wanda wata musiba ta same shi idan aka jika ta aka ba shi zai manta abin da ya same shi na bala'i sannan akwai wadda suke kiranta al-qubla ita ma wata farar tsakiya ce wadda su ba suna sanya ta ne a wuyan namiji wato da sunan cewa zai kare shi game da kambin baka sannan wasu kuma sukan rataya wato shine kashin zumu da sunan cewa wai zai musu kariya game da kambin baka da duk wani sihiri da duk wani dabu sannan akwai at-tahwifa wato zirini kala biyu baki da ja akan tumka su idan aka tumka su sannan sai a kawo zobe mai kamar jinjirin wata sai a daura shi a jikin su wato sai mace ta daura shi a tsakanta wai da sunan cewa zai kare ta game da kambin baka wani lokaci kuma yara kankana zaka ga an daura musu irin wannan zobe na azurfa zobe ne na azurfa yanda ka san kamar jinjirin wata haka yake sannan sai a daura shi da bakin ulu sai a ringa rataya ma yaro a wuya wani lokaci da zare wanda yake kala biyu ai kun san shi ulu ana wanda akwai mai baki da ja to wannan mai baki da ja da suka yi baban zaba ne wani maguzanci ne shi ne suke kiran shi a tahawila to su ne a nan a takaice mala ya kawo mana misali a cikin wannan baitittuka ya ce wa man yasiki duk wanda ya yarda ya amince bi wada'ati wato da cibiyar kura za ta janyo masa wani amfani ko ta ije masa cuta ko ta yaye masa aunabin ko haƙurin wata dabba da suke ratayawa a wuya da sunan cewa za ta kare su kambin baka au halakatin malam yace ko wani kambu ko kace karho ko kace guru duk sunan shi ne a Hausa a larabci shine ake kiran shi halka a gane ku shine karho kenan yace au halakatin yace ko wani karho au a ayunin ziyabi wato ko idan kura malam yace au khaidin ko wani zare kenan da suke tukawa akwai zare wanda zaka ga ana tuka shi ana sanya mishi wata tsakiya tsakiyar kanta a lissafe take kuma shi kanshi kullun a lissafe yake kuma duk kullun da za a yi akwai wasu maganganu wasu kalmomi da ake tofawa wanda zaka ga ana daura ma yara wai da sunan cewa wai ko maganin cadi ko maganin menene da sauransu to wannan dukkan su shirka ne da Ubangiji subhanahu wataala baya halitta da irin kambu da zaka ga an sa ma yaro a kafa wai maganin raba da wani maganin damuna kambu na damuna da wanda za a ce wai amburki ne wai yaro dan ya ringa cin abinci da layu da zaka ga an rataya masa da wata mai madibi da wata mai gashin kokarin ruwa da sauransu abubuwa zaka ga a shirye suke wannan layu da zaka ga ana yawo ana talla da su irin yan ina da kare su suke yawo da su ana saya ana dora ana sama yara ko kaga ana yawo da kura a irin lokacin bazara kusan damuna wayin aka dora yaro akan ita wai raba ba ta kama shi dukkan su hada su shirka ne da Ubangiji subhanahu wataala baya halatta abubuwa ne da yawa wanda sun yadu a cikin al'umma kuma galibi zaka gani a yau wai sai kaji an ce wai kakashi ta daura masa daman kuma galibi kakanni su ne suke ma yayansu wani lokaci su uwayen su suke zuwa su amsu wani lokaci su ko wai kakanni gudunmuwa ce wai suke ma jikokinsu su za su je su bada kuɗi su amsu musu irin wannan layin su rataya musu to wannan baya halatta mumini ya bar su a cikin gidan shi duk abin da za a yi a yi in dai ɗana ka ne kowa ya daura masa to ya zama wajibi a kanka ka cire saboda wajibi ne duk wanda ya ga aikin ashiya ya canza shi wajibi ne shi ne yace au urwi minan nusuri wato ko kuma kashin meki kamar yadda su suke daurawa a wancan lokaci shi ne malam yace au watar ko kuma tsirkiyar baka in baka ya cire to wannan tsirkiya ba sa yada ta sukan daura ta wato da sunan cewa za ta kare su game da kambin baka kamar yadda hata da waɗannan dabbobi za ka ga jaki an daura masa wata laya a wuya da sauransu irin su doki su raƙumma da sauransu sai yace autur batin kuburi yace ko kuma kasar kabari kasar kabari wannan shi ma abu ne wanda yake a nan kusa akwai wani wanda ya rasu kasar kabarin shi wawo shi ta kai sai wata kasa a kawo a tare da tabarmar cinye ta suka yi wani shi ne ya ce to autur batin kuburi ko kasar kabari da wasu suke jikawa su sha ko kuma su kulle ta su yi laya su sanya waya a cikin kayan kasuwarsu ya ce li ayi amrin ka'inin ta'allaka malam ya ce ga koma wani al'amari ne wato mutum ya rataye zuciyarsa da shi ma'ana janyo amfani ko ije tsanani ko yaye shi malam ya ce wa kalahu Allahu ila ma'allaka wato Ubangiji ta'ala zai dogarar da shi zuwa ga abin da ya rataye zuciyarsa da shi kamar yanda hadisi ne wanda ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah ke faɗa man ta'allaka shay'an wukila ilayhi duk wanda ya rataye zuciyarsa da wani abu to za a dogarar da shi zuwa ga wannan abin da ya rataye zuciyarsa da shi duk abin da ka rataye zuciyarka da shi ka yadda da cewa shi zai janyo ma amfani ko zai ije ma tsanani to Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai dogarar da kai zuwa ga wannan abu Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai fitar da lamarin wato wannan bawa wannan hadisi hadisi ne hasan kamar yadda Sheikh Albani Allah ya ji kansa ya inganta shi ya kyautata danganarsa shi ne malam ya wake shi ya ce wa kalahu Allahu ila ma'allaka Ubangiji ta'ala zai wakilta shi, zai dogarar da shi ila ma Allah kai zuwa ga abinda wato ya rata ya zuciyarsa da shi. Kenan a takaice abinda muke so mu gane anan, duk wani abu wanda ake ratayawa da sunan janyo amfani ko ije tsanani, to wannan haramun ne kwata-kwata, baya halatta. In kai kudirin wannan abu shine zai janyo ma amfani ko shi zai ije ma tsanani ko ya yaye maka shi, to wannan tsantsar shirka ce, shirka ce babba mai fitar da mutum daga cikin addini. Idan kwa ka dauke shi a matsayin sababi ne, ba a karan kan shi bane yake iya janyo ma amfani ko ya ije tsanani ko ya yaye shi. Idan an rike shi a matsayin sababi, to wannan shirka ce karama, kuma shi ne laifin da ya fi kowane laifi, domin yin haka ya fi zina, ya fi kisan kai, ya fi sata, ya fi komai da matsari. An gane ku? Domin shirka ita ce babban laifi wanda babu wani laifi sama da ita, domin abu ne wanda Allah ya yi alkawari duk wanda ya mutu a kanta bai tuba ba, Allah ba zai gafarta masa ba. Kenan, don haka kwata-kwata dukkan waɗannan abubuwa da ake ratayawa ba sa halatta. Akwai ɗaya-ɗaya shine abinda ake ratayawa na laya wadda take da aya ta Al-Qur'ani, wadda aya ce ta Al-Qur'ani aka rubuta. Wannan kuma bayani insha Allah zai zo a darasi na gaba a cikin wannan fasili da muke ciki, wanda ita akwai sabani a wajen magabata, insha Allah bayani zai zo akan nan. Amma anan kenan sai mu gane duk wasu abubuwa da ake ratayawa kwata-kwata ba sa halatta shirka ne. In an yi kudirin waɗannan abubuwa su suke janyo amfani ko su ije tsanani ko su yaye shi, to shirka ce babba. In an ɗauke su a matsayin sababi, to wannan shirka ce karama. Sannan sai malam ya ce kumar roƙa, wato sannan tawida ko ka ce addu'a da ake yi min hummatin, wato game da harbi na kunama ko sara na maciji, a wa'aini wato ko kuma kambin baka. Mala ya ce fa'in ta kun min khalisin wahayeni, wannan addu'a idan ta kasance daga tsantsar wato Al-Qur'ani da sunna, ne ake nihi da al-wahayeni shine Al-Qur'ani da sunna. Fa in takun min khalisul wahayaini, in ta kasance da tsantsar wahayin nan guda biyu Al-Qur'ani da sunna ne, mutum yayi wannan addu'a ta neman waraka game da sara na maciji ko harbi na kunama ko kuma kambin baka da ya kama mutum. Mala ya ce fa zaka min hadiyin nabi, wannan yana daga karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa shir'ati, kuma yana daga shari'arsa wanda ya zo da ita. Malam ya ce wa zaka, irin wannan addu'a lakhtilafa fi sunniyati, wato babu sabani game da sunnan tata, ma'ana duk wanda rashin lafiya ta same shi, addu'ar da zai ma kansa ko wani zai masa, aya ce ta Al-Qur'ani ko addu'o'i ne waɗanda suka fito daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to wannan babu sabani a wajen magabata game da cewa sunna ce wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato ya sunnanta mana. Wannan kenan game da wato ar-ruqya. Kenan ita ruqya yinta wato sunna ne, ma'ana duk mutumin da, domin in aka ce ar-ruqya, addu'a da ake yi domin neman waraka shine ake kira da ar-ruqya, addu'a da ake yi domin neman waraka. To ita wannan addu'ar kenan, in ta kasance Al-Qur'ani ne da sunna, to wannan babu sabani game da sunnan ta su, duk wanda ba shi da lafiya, to waɗannan su ne addu'o'in da ya dace a yi, ayoyi na Al-Qur'ani ko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Illa kasancewar ita ruqya asali a shar'ance baya dacewa, domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato wani lokaci ya faɗa ga sahabbansa lokacin da suke masa bayanin cewa ai in mutum ba shi da lafiya ga addu'ar da muke masa sai ya warke, kamar yadda Awf ibn Malik al'ashi shadi Allah ya kara masa yadda yake cewa kunna narqafil jahiliya, wato mun kasance muna yin irin wannan addu'a a jahiliya. Sai muka faɗa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, muka ce masa kaifa tarafi zai ni ka gani game da wannan addu'a da muke yi domin neman waraka a jahiliya. Manzon Allah sai yake cewa a'ridu alayya ruqakum, manzon Allah yake ku bujiro min da addu'o'in da kuke yi in gani. Suka bujiro masa, manzon Allah yake la ba'sa bi ruqama lam yakun fihi shirk, ba laifi game da yin addu'a ta neman waraka matukar babu shirka a cikinta. Wannan hadisi na cikin sahihu Muslim. Inde babu shirka a cikin addu'ar, manzon Allah yake babu laifi ayi wannan addu'a ta neman waraka. To haka Jabir ibn Abdullah Allah ya kara musu yadda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hani game da arruqa, ita ce addu'a ta neman waraka. A lokacin nan wato wani daga cikin iyalin Amr ibn Hazm sai ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ya ce ya manzon Allah innahu kanati indana ruqyatun narqi biha min al-aqrab, yace ya manzon Allah muna da wata addu'a da muke yi, wato idan kunama ta halli mutum wannan addu'a ita ce muke yi. Sai ce masa wa innaka nahaita anil ruqa, kai kuma ka hana cewa ayi wannan addu'a, ka hana ayi addu'a. Manzon Allah sai ya ce masa bujiro min da addu'ar da kuke yi in gani. Ya bujiro ma da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah sai ya ce ma araba asan ba na ganin wani laifi game da wannan addu'a. Sai ya ce manistafa aminkum an yanfa'a akahu falyanfa'ahu, duk wanda yake da damar da zai amfanar da dan uwansa daga cikin ku manzon Allah ya ce ya amfanar da shi. Wannan hadisi shi ma yana cikin sahihu Muslim. An bujiro ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wannan addu'a, an karanta masa ya ji babu wani abu wanda yake na aibi a cikin manzon Allah ya ce ba laifi ana yi. To dan haka waɗannan hadisai ne waɗanda suke nuna asali game da ita wannan addu'a, wato shi ne haramci. Amma da aka bujiro ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga irin addu'o'in da ake, manzon Allah sai ya ce ba laifi game da yin wannan addu'a, matukar babu shirka a cikinta. To illa kasancewar ita addu'ar da za a ma marar lafiya ita ruqya, wato tana da sharaɗa. Duk addu'ar da za a yi domin neman waraka tana da sharaɗa. Sharaɗa kusan guda uku ne kamar yadda malamai suka tabbatar. Sharaɗi na farko, ita addu'ar ta kasance an yi ta ne da zancen Allah subhanahu wa ta'ala, ma'ana ayoyi na Alƙur'ani da sunayensa da sifofinsa, ko kuma addu'o'in da aka rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan shi ne sharaɗi na farko. Duk ruqyar da za a yi, duk addu'ar da za a yi ta neman waraka ya zamanto in ma aya ta Alƙur'ani ko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, addu'o'in da suka zo daga gunsa, ko kuma a ɗau sunayen Allah subhanahu wata'ala ko kuma sifofinsa, wato a yi addu'a da su. Sannan sharaɗi na biyu, malamai suka ce an takuna bil lisani al-arabi aw bima yu'rafu ma'anahu min ghayr, addu'ar ta kasance da harshe na larabci ko kuma abinda ake fahimtar ma'anarsa koda ba larabcin bane. An gane ko? Ta kasance da yare na larabci, ko kuma in ma da wani yare ake yi to a san wannan menene ma'anar abinda ake faɗa. A san menene ake faɗa, saboda duk abinda ba a san ba me ake faɗa, to wannan yakan iya kasancewa tsantsar kafirci ne kamar yadda bayani zai zo nan gaba. Domin wani lokaci za ka ga sunayen shaidanu ne ake addu'ar da su, wanda in ka ɗauki wannan ƙiri da ake tukawa, akwai addu'o'in da suke fa, addu'o'in da suke kuma kalmomi ne waɗanda suke na shaidanu, wanda duk tukawar da za a yi sai an tofa wannan addu'ar ta su, ko kuma wanda suke kulla wannan zare in za su yi suna yin wata busa suna karanta wasu kalmomi na shaidanu kuma da wannan. To dan haka kasancewar kenan sharaɗi na biyu ita addu'ar ta kasance da yare na larauci, in ma wani yare ne to ya kasance ana fahimtar me ake fada. Sharadi na uku, wato kada a yi kudirin cewa ita wannan addu'a a karan kanta wato ita ce ta yi tasiri ga wannan marar lafiya ta warkar da shi, a ɗauke ta a matsayin sababi, domin ba da lafiya abu ne wanda ke hannun Allah subhanahu wa ta'ala. An gane ko? Karkaciya da na masa addu'a ma ya warke, ai wani daga ya yi addu'a kawai take yankin mutum yake warkewa. Wannan addu'a sababi za a ɗauke ta, waraka a hannun Allah subhanahu wa ta'ala take. Waɗannan sharuɗa guda uku sai in sun cika, sannan kenan addu'a ko mu ce ruqiya, addu'a da ake ma marar lafiya da sunan Allah ya ba shi lafiya, wato sannan take halatta. Amma in ɗaya daga cikin waɗannan sharuɗa uku suka ratse, to wannan kwata-kwata baya halatta. In aka ɗau wannan addu'a ita ce take warkar da marar lafiya, to wannan baya halatta, ya zama shirka, za a ɗauke ta a matsayin sababi. In ya kasance ba da larabci ba ne, ko kuma wani yare ba a fahimtar me ake faɗa, to baya halatta. Sharadi na uku shi ne na farko da muka zano shi a farko kenan, ya kasance ayoyi ne na Alƙur'ani ko sunayen Allah subhanahu wa ta'ala ko sifofinsa ko kuma addu'o'in da suka zo wato daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To shi ne anan malam sai yake cewa ammar ruqal majhulatul ma'ani, malam ya ce sanidi addu'ar da aka jahilci ma'anarta, wanda kawai wasu gunguni ne za ka yana yi. Malam ya ce ammar ruqal majhulatul ma'ani, sanidi duk addu'ar da aka jahilci ma'anarta, wanda ba a san ba menene ake faɗa. Malam ya ce fa zaka waswasu mina shaytani, wannan wasi ne na shaytani kawai, shi ne yake kawata ma bawa waɗannan kalmomi, yake gudanar da su akan harshensa. Fa zaka waswasu mina shaytani, malam ya ce wannan wasi ne na shaytani. Sai ya ce wa fihi kad ja'al hadithu annahu, wato game da irin wannan addu'a wadda aka jahilci ma'anarta, wato hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo, annahu shirkun, cewa wannan tsantsar wato shirka ce, bilamir yace, malam yace ba tare da wani kokonto ba, fa hazarannahu, malam yace ka kiyaye shi. Shine hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake fada, inna ruqa wattama'ima wattiwalata shirk. Manzon Allah yace inna ruqa, lalle wannan addu'a, wace addu'a yake nihi kenan, addu'ar da ba a fahimtar me ake faɗa, irin addu'a wadda take ta jahiliya da suke yi. An gane ko? Amma in ya kasance addu'ar ayoyin Alƙur'ani ne, ko addu'o'in da suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ko sunayen Allah subhanahu wa ta'ala ko sifofinsa, ko kuma kalimomin da ake fahimtar ma'anarsu kuma aka tabbata ma'ana ce ingantacciya, babu wuce gona da iri, to wannan duka babu laifi, matsayinsu halaka ne, ba shirka ba ne. Shi ne ya ce wa fihi, game da irin wannan addu'a wadda aka jahilci ma'anarta, kad ja'al hadith, malam ya ce hakika hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo, annahu shirkun, cewa wannan addu'a shirka ce, bilamir yace, malam ya ce ba tare da wani kokonto ba, fa hazarannahu, ka kiyaye shi, kada ka yi asara rayuwarka ta duniya da makomarka lahira. Sai ya ce idh kullu man yaquluhu la yadri, ya ce domin duk wanda ke faɗar irin wannan addu'a yana yi, la yadri, bai yi sani ba, la'allahu yakunu mahadar kufri, mai yiwuwa addu'ar da yake za ta kasance tsantsar kafirci, mai yiwuwa kalimomin da yake wannan addu'a da su za su iya kasancewa tsantsar kafirci ne. Sai malam yake an gane ko? Zai iya kasancewa tsantsar kafirci ne, kamar yadda misali daga cikin irin wannan addu'o'in na jahiliya, akwai wadda suke yin ta in kambin baka ya kama mutum, wai ita ce suke yi bismillahi wala balaga illa billahi, suka maimaita wannan kalma sau uku, sannan sai a karanta fatiha, bayan an karanta Fatiha sai a faɗi wannan addu'a a ce wai azamtu alayka ayyatu halainu lati fi fulani azamtu alayki ayyatu halainu lati fi fulani bi izzatillahi wa bi nuri azmati wajhillahi azamtu alayki ayyatu halainu lati fi fulani bi haqqi ahaya sharahaya barahaya har izuwa karshen addu'a ahaya sharahaya barahaya adu'ana ya asba uta alushiddai wai haka addu'ar take to wannan kalima ta ahaya sharahaya barahaya wane ne zai fahimci me ake nufi da shi to kaga wannan kalmomi zai iya kasancewa tsantsar kafirci ne dan haka baya halatta an zo an hada mai kyau ne da mara kyau a ƙarshe sai su ce azamtu alayki ayyatu halainu lati fi fulan bi haqqi shahatun bahatun sai su ce ukhruji ya nafsasu ƙarshen addu'a to wannan addu'a tana cikin wani littafi wanda a hannun malamai zaka same shi wai ana kiran shi wai mujarrabatud dairabi da irin wani littafi wanda suke kiran shi kitabur rahama fi tibbi wal hikima a cikin irin waɗannan littattafai irin su littafin da ake kiran shi shamsul ma'arifil kubra a cikin su zaka same irin waɗannan addu'a sannan da wata addu'a wadda suke wai in kuna mata halbi mutum ko maciji addu'ar shine sai su ce bismillahi ya qira'atallahi bisabi'is samawati wa bil ayatil mursalati allati tahkumu wa la yuhkamu 'alayha sai a ce ya sulaymanar rufa'i wa ya kazima summil afa'i nadil afa'iya bismir rufa'i unsaha wa zakaruha dawiluha wa abtaruha wa asgaruha wa aswaduha wa ahmaruha wa abyaduha sagiruha wa kabiruha wa min sharri sarin layli wa mashin nahari ista'antu alaiha billahi wa bi ayati llahi wa tis'atin wa tis'ina nabiyan wa fatimati binti nabiyyi wa man ja'a ba'daha min zurriyatiha waya addu'a ce wanda ake wayin kuna mata halbi mutum ko kuma maciji ya sare mutum wanda a cikin addu'ar akwai tsantsar shirka a cikinta tunda me aka ce ya Sulaymanur Rufa'i wa aka kiraya Sulaymanur Rufa'i ya kira ba Allah ko aka kiraya duk wanda ya roki wani Allah akan wani tsanani da ya same shi wanda ba wanda ya sai yayi masa tsananin in banda Allah to wannan kafirci ne sannan aka ce wa ya kazima summil afa'i sai aka ce masa wai nadil afa'iya shi kin Sulaiman din shine wai kazimu summil afa'i mai tsutsi wato dahi wato na mucizai wai ka kirawo mucizai bismir rufa'i da sunan Sulaimanur Rufa'i unsaha wa zakaruha macenta da namijinta dawiluha wa abtaruha da mai tsawo da wadda take yankakka wa asfaruha wa aswaduha da rawaye da bakatta wa ahmaruha wa abyaduha da ja da fara sagiruha wa kabiruha karamarta da babbarta sai aka ce wa min sharri sarin layli wa mashin nahar haka nan game da sharri da mugunta na mai tafiya a cikin dare da mai tafiya a cikin yini sai aka ce ista'antu alaiha billahi wannan kalima daidai ce wa bi ayati llahi da ayoyin Allah kuma sai aka zo da kalima wadda bata dace ba ta kafirci sai aka ce wati si'atin wati si'ina nabiyya a gani ko ana neman taimako da wani Allah akan abinda ba wanda yake da iko da shi in banda Allah neman taimako da wani Allah akan abinda ba wanda yake da iko akan shi in banda Allah kafirci ne sai aka ce wa Fatimati bintin nabiyyi wato wai suna neman taimako akan wannan nama da talibe ta wai da Fatima diyar annabi wa man ja'a ba'daha min zurriyatiha to irin waɗannan addu'o'i ne waɗanda suke yin su waɗanda kasancewar tsantsar kafirci ne wanda baya halatta shine anan malam yace idza kullu man yaquluhu la yadri sanadi duk wanda ke wannan addu'a wato bai yi sani ba la Allahu yaqulu mahabar kufri bai yi wa addu'ar tashi zata kasance tsantsar kafirci ne sai yace au huwa min sihiril yahudi muqtabas ko kuma ya zamanto an dosalo shi ne daga cikin sihirin yahudi domin yahudawa su ne jagaba a bangare wanda yake na sihiri sun fi kowa wato da kanta sihiri wanda kansu su suna da awar cewa wai annabi Sulaiman alaihi salam wato wai da sihiri ne ya mallaki mutane da aljannu da dabbobi da haka duk wani sihiri da ka sani tushen shi shine yahudi yahudawa su suka shahara akan sihiri shine yace an huwa min sihiril yahudi muqtabas ko kuma ya zamanto wato an dosano shi ne an huwa ko kuma ya zamanto muqtabas an dosano shi ne min sihiril yahudi wato daga cikin sihirin yahudawa alal awami labbasuhu wanda suka gauraya shi suka cudan ya shiga ga magarin jama'a falta basu sai ya rikita da haka zaka ga irin waɗannan littattafai an ɗauko ayoyi ne na alqur'ani amma sai a zo a hada da wasu abubuwa waɗanda suke na kafirci ga magarin jama'a wanda bai san ba inda aka sa gaba sai ya ce to ai duka ayoyin alqur'ani ga sunayen Allah ne shi kuma wato an hada abubuwa waɗanda suke na kafirci da sunayen Allah subhanahu wataala to haka zaka samu a cikin irin waɗannan littattafai shine yace alal awami labbasu sun gaure wannan abu wato gagama garin jama'a waɗanda ba su fahimci tauhidi ba falta ba sadan haka al'amarin sai ya rikita gare su malam yace fa hadaran yace ka kiyayi kanka kun ma hadari min malam yace wallahi ka kiyayi wannan al'amari la ta'rifil haqqa malam yace kada ka sani gaskiya wa tana anhu kuma ka nisance ta in ka sani gaskiya to ya zama wajibi akan ka ka bi gaskiya an gane ko dan babu abin da ya wuce aibi da muni mutun ya fahimci gaskiya sannan kuma yake binta shine malam ya mana kashidi yace fa hazara malam yace ka kiyayi kanka kun ma hazari mai ku ka kiyayi irin wannan al'amari yace la ta'rifil haqqa kada ka fahimci gaskiya wa tana anhu ka nisance ta kenan anan abin da muke so mu gane maran lafiya akan masa addu'a amma addu'a tana da sharri kenan ya zamanto ayoyi na alqur'ani ko sunayen Allah subhanahu wata'ala da sifofinsa ko kuma addu'o'in da suka zo daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sharadi na biyu addu'ar ta kasance da larabci ko kuma abinda ake fahimtar ma'anarsa na yaren kenan a tabbata kalmomin nan wato babu wani ketare iyaka a cikinsu sharadi na uku kenan mu dau wannan addu'a a matsayin sababi ce waraka a hannun Allah take sai ka shekara kana ma marar lafiya addu'a in Allah bai yi nihin bashi lafiya ba zai bashi ba an gane ko to dan haka kada ka rubu da cewa kai tsaye kai addu'a Allah ya ba marar lafiya lafiya a ce a wani daga yayi addu'a shikenan wannan kwata-kwata baya halatta baya dacewa wannan addu'a a dauke ta a matsayin sababi ce Allah shi yake ba da lafiya to dan haka in ya ratse ya zamanto daga cikin wannan sharada ya zamanto addu'a ce wanda ba a fahimtar ma'anarta to wannan ya zama wajibi mu nisance ta domin yakan iya kasancewa tsantsar kafirci baitutukan da suka rage insha Allah suna bayani ne game da abin da ya shafi laya wadda aka rubuta ayoyi na alqur'ani aka rataya shi ita menene matsayinta insha Allah kenan zai zo a darasi mai zuwa da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk